sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Sule Mumuni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake shigowa a shirinmu na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan bindiga a jamhuriyar Nijar sun miƙa wuya ga hukumomi da nufin amsa kira a shirin zaman lafiyar da aka sa gaba a ƙasar. Muna kuma da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni. Amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kasar Pakistan ta faɗa yau Alhamis ɗin nan cewa an kashe sojojin ta biya lokacin da wani gungun 'yan ta'adda ya kaima wani ofishin tsaro da ke kan iyaka da Iran hari. A wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar Kerch da ke lardin Baluchistan. Sanarwar ta ƙara da cewa sojojin Pakistan sun mayar da martani da dukkan makaman da suke da su tare da fatattakan maharan a wani ƙazamin faɗaɗe biyu baya. Dakarun tsaro sun kaddamar da aikin kauda miyagu a yankin nan take, kuma suna tattauna da hukumomin Iran a dukkan matakai don hana 'yan ta'adda damar tsirewa, in ji sanarwar. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan mummunan harin. Amurka ta sanar da sanya takunkumin kare tattalin arziki da tafiye-tafiye a yau Alhamis kan manyan da ke karya yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan, da ta sanya takunkumin kan biza da kuma yanke hanyoyin samun kuɗi ga rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai na RSF. A cikin wata sanarwa da mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka, Jack Sullivan, ya fitar ya ce duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a halin yanzu, ana ci gaba da tashe-tashen hankali marasa ma'ana a faɗin ƙasar, wanda ke kawo cikas wajen kai agajin jin kai da kuma cutar da waɗanda suka fi buƙata sosai. Ɓangarorin biyu da ke rikici da juna sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki bakwai da Amurka da Saudiya suka ƙulla a ranar 20 ga watan Mayun da ya wuce, da nufin ba da damar kai kayan agaji. Sun kuma amince da tsawaita yarjejeniyar na tsawon kwanaki 5 a ranar 29 ga watan Mayu. Sullivan ya ce gazawar da SAF da RSF suka yi wajen yin biyayya ga yarjejeniyar tsagaita wutar ya ƙara jefa mu cikin damuwa kan cewa mutanen Sudan za su sake fuskantar tsawaita rikici da wahalhalu a hannun jami'an tsaro. Wata kota a ƙasar Senegal yau Alhamis ta wanke Usman Sonko kan zarginsa da laifin fyaɗe, amma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 2 a gidan yari saboda laifin gurɓata tarbiyyar matasa da hana shi shiga zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa a yanzu. Sonko, mai shekaru 48 da haihuwa, shugaban jam'iyyar PASTEF Patriot, ya ci gaba da cewa tuhume-tuhumen na da nasaba da bita da kullin siyasa lokacin da aka fara gabatar da su a shekarar 2021, kuma bi halarci zaman kotun bana yau Alhamis. An zarge shi da yi wa wata ma'aikaciya fyaɗe a shekarar 2021 da kuma yi mata barazanar kisa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan babban birnin ƙasar Kyiv ya kashe aƙalla mutane uku tare da raunata wasu goma. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta kaɗo makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda goma da Rasha ta harba. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce tarkacen makaman masu linzami sun lalata gine-ginen gidaje, asibitoci da kuma bututun ruwa. Rasha ta yi ta kai hare-hare ta sama a Kyiv a cikin watan Mayun da ya gabata, a daidai lokacin da Ukraine ke shirin kai farmaki da take sa ran zai taimaka mata wajen sake kwato yankunan da dakarun Rasha suka kwace tun bayan kaddamar da wani gagarumin farmaki a Ukraine a farkon shekarar da ta wuce. Gwamnan yankin Belgorod da ke yammacin Rasha ya faɗa yau Alhamis ɗin nan cewa lokudan wutar da aka yi cikin dare ya raunata mutane da dama a garin Shabikino. Mai magana da 'yan kwamitin tsaron ƙasa na fadar White House John Kirby ya shaida wa manema labarai cewa sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran ta shekarar 2015 ba abu ne da gwamnatin Biden ta mayar da hankali a kai ba. Kirby ya ce har yanzu Amurka na kan bakarta ta ganin cewa Iran ba ta mallaki makamin nukiliya ba, kuma shugaba Joe Biden har yanzu ya yi imanin cewa mafita ta hanyar diflomasiyya ce za ta fi dacewa sosai. Shaidai Kirbi ya ce Iran ba ta yi tattaunawa da zuciya ɗaya ba, kuma ta nuna ba ta sha'awar tafiya ta wannan hanyar. Yarjejeniyar nukiliya wacce aka fi sani da Joint Comprehensive Plan of Action ta iyakance shirin nukiliyar Iran a madadin sassauta takunkumin da aka kakaba mata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa jakadiyarta ta Myanmar za ta bar aiki a lokacin da kwantiraginta ya ƙare ranar 12 ga watan Yuni mai zuwa. Neolin Hazar, 'yar ƙasar Singapore, tana kan wannan muƙami tun watan Oktoban 2021, watanni bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar wanda suka hanɓar da gwamnatin demokuraɗiyya ta ƙasar. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Dujarric ya shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gode wa Hazar saboda ƙoƙarin da ta yi ba dare ba rana ta samar da zaman lafiya da al'ummar Myanmar. Hazar ta shaida wa taron Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Maris da ya gabata cewa ana ci gaba da samun tashin hankali a Myanmar a cikin wani yanayi mai ban tsoro, kuma ta ce ba ta ga alamun yin sulhu ba.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu buɗe taskar rahotannin da labarin da ke cewa a jamhuriyar Niger wasu 'yan bindiga sun yi saranda a jihar Agadez. Shugaban ƙasar Niger Muhammad Bazoum ya shanana ta tayi ga masu ta da ƙayar baya su ajiye makamai domin rungumar zaman lafiya. Dalili kenan lokaci zuwa lokaci wasu daga cikin irin waɗannan mutane ke yin saranda. Kamar yadda a wannan karan 'yan takifan da suka addabi jama'a akan iyakokin Niger da ƙasashen Libya da Algeria suka miƙa wuya ga hukumomi. Wakilin muryar Amurka a jihar Agadez, Hamid Mahmud, ya aiko mana ƙarin bayani a wannan rahoto.
'Yan bindiga fiye da 10 ne dai suka miƙa wuya da su da makamansu ga mahukuntan jihar Agadez yau kusan shekaru da dama da matasan suka shiga wannan aikin a iyakokin ƙasashen Libya, Algeria da kuma Niger tare da jefa jama'a a cikin halin haula'i. Wannan yana daga cikin waɗanda suka ajiye makamansu.
Dalilin da ya sa na sa bindigogi kai ne muna so kishin garinmu ne kwata-kwata mun daina insha Allah in Allah ya yarda. Wanda suna yi abubuwa wannan ina da hali ina kori wanda yana yi abubuwa wannan mai da shi nan cikin kasan mu zo yi kamu lahiya ga lahiya kwaikwai na ga kasa mai na ta yi ci gaba saboda shi ne mun kawo lahiya.
Hukumomi a Agadez dai su yaba da yadda 'yan bindigar ke ajiye makamansu domin rungumar zaman lafiya tare da ba da haɗin kai ga jami'an tsaro. Magajiman mandada shi ne gwamnan jihar Agadez.
Je dois remercier les acteurs.
Zan isar da godiya ga waɗanda suka ajiye makaman don saboda zaman lafiya, bayan da shugaban ƙasar Niger ya yi kira da ƙungiyoyin da ke rike da makamai da su ajiye domin ciyar da ƙasa gaba. Kun san tsaro shi ne ginshiƙin duk wani cigaban da ƙasa za ta samu. Daga cikin makaman da suka ajiye akwai bindigogi kirar AK-47 da kuma nakiyoyi da kuma alburusai masu yawa. Don haka muna kira ga sauran 'yan bindigar da suke rike da makamai da su zo su ajiye su domin rungumar zaman lafiya. Muhammad Abubakar, 'yan ƙungiyar farfulla a Agadez, na ganin wannan yunkurin na neman zaman lafiya abu ne mai kyau, amma ya kyautu a sanya ido ga tubabbun 'yan bindigar.
Kiran da gwamnati yi ana cewa ya samu shiga wurin mu an ga mutane. To amma akwai abun da ya kamata ku yi la'akari su ba wai ajiye makaman ba. Gwamnati ya kamata ta sa ido bisa wanda suka ajiye makaman. Ajiye wacce iri ce suka yi, ajiye wacce ta gaskiya suka yi tsakansu Allah san ajiye ne sun ba abun. Ko kuma bayan mun ajiye me yake biyowa? Shi ne ya kamata gwamnati ta yi roƙo. Kuma kokarin da ke gwamnati ya kamata da mai jajirce ba shi gare shi. Ni kira mutane su kuma musu cewa su ajiye makamai su kama aiki ne ginin ƙasa a tashi tare a tsira tare. Kenan mu ne kamar jaddada ma gwamnati cewa wannan abun ya bashi muhimmanci na wakai mutane cewa wannan roƙon makamai da ta bai kai ƙasa ko ina.
Kan bindigar dai sun ɗauki matakin dakatar da aikin nasu domin a cewar su karɓar tayin zaman lafiya da shugaban Niger ya yi musu da kuma wasu dalilai na daban. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud. Kafin mu ci gaba, bari a shakata da wannan faife da ke bisa inji. Rahoton musamman wanda a wannan mako ke mai da hankali kan matakin cire tallafin mai da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da sanarwarsa a ranar da ya yi rantsuwar kama aiki. Wakiliyar sashen Hausa a jihar Plateau Zainab Babaji ta tattaro ra'ayoyin 'yan Najeriya da kuma abubuwan da masana ke cewa a game da wannan mataki.
A farkon wannan mako ne Najeriya ta sake samun sauyin shugabanci tun bayan shekaru takwas da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi yana mulki. Jim kadan bayan rantsar da shi ne sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya zayyana dimbin alkawura da zai yi wa 'yan Najeriya a cikin shekaru hudu da zai yi yana mulki, kamar yadda dokar kasa ta tanada. Matakin farko da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta fara aiwatarwa shine na cire tallafi da gwamnati ke bayarwa akan man fetur. Furta hakan ke da wuya sai manya yi tashin goron zabi. A cewar Mr. Godwin Corbe Habila, ma'aikaci a jami'ar tarayya ta Jos, manyan abubuwa uku ne ya kamata wannan gwamnati ta fara aiwatarwa in har tana so talakawa su samu sauƙin rayuwa.
Mun kai wani yanayi ne wanda gaskiya gyara Najeriya ba abin da zai ɗauki shekara hudu ko shekara takwas ba. Kuma shi talaka ba abin da yake so illa ya samu abin da zai dinga sa a baki kowane lokaci. Idan akwai abin da shugaban kasa shi Ahmed Bola Tinubu zai yi shine ya ga cewa 'yan Najeriya sun samu abincin da za su dinga ci. Rufe bodan da da Buhari ya yi ba sani ko zai sake budewa ba, domin rufe bodan nan ya sa kayayyakin abinci sun hau. Na biyu shine kuma ga abin da ya zo ya faru maganar cire tallafin mai din nan. Maganar cire tallafin mai da ya zama dole ne, domin ni na iya tuna duk 'yan takarar shugaban kasanmu duk sun yi alkawarin cewa in su shigo za su cire wannan tallafin mai din. To tallafin mai daman shi yana haifar da abubuwa da yawa. In a cire tallafin mai, dole kudin mai zai hau, domin 'yan kasuwan mai din nan shigowa suke da man. Ko da shi ke muna da man a kasan nan, amma sai an cire danyen man an ji an tace daga kasan su Venezuela da su America kama sake dawo mana da shi. Wannan kuma ya sa muna sayan mai din da sada. Amma dai daman abin da nake so da shi shugaban kasa ya yi shi ne, da ya gyara matatun mai na Najeriya. In ya gyara matatun mai, in aka fara tace mai a Najeriya, kin ga kudin mai zai sauka. Yau na ji na sayan mai Zainab, na sayan mai lita 537. a NNPC kenan fa, bari dai mu gani yanda abin zai kasance, ko za a mai da shi tallafin man ko kuma za a ci gaba da shi haka. Amma gaskiya shine in an ci gaba da shi haka mutane za su wahala. Abu na uku shine maganar kiwon lafiya, Zainab. Gaskiya Zainab, in kin je asibitocinmu yanzu, da ana magana ni ina NHIS, kuma NHIS ina a Plateau Hospital ne, kuma NHIS ina da lokacin domin ni ba wuya in sanyi ya shiga haka, kima kin san da sanyin jiki yake temura, you know, da tare. So in da je akan bani su branded drugs, wato magungunan wanda
masu kyau ne.
Masu kyau, Zainab. Amma yanzu kin je sa baki wayansu magungunan da ko kin sha ma ba za ki ga, you know, canji a jikinki ba. So ya kamata shi sabon shugaban kasa ya duba wannan fannin. Ilimi ya taɓarɓare a ƙasar nan, Zainab. Dazun nan, Zainab, nake magana da wata take aiki a NVRI, National Veterinary Research Institute. Tace mu sun fara jarabawa yau. Amma ki san abin mamaki, wai tana invigilation, sai ta ga wani dan makaranta na NVRI wanda sunan shi bai iya rubutawa ba. Sai ki tambaye kanki, wannan taya ne ma ya samu ya shiga makarantar?
Wai suna ganin kaman tsaro yana cikin abin da al'ummar Najeriya ke bukata.
Gaskiya shine tsaro yana ciki. Tsaro yana ciki, amma ni ina ganin kaman mutane suna bukatan abinci, Zainab.
Wato kaman talauci ne yake sa
ya janyo tsaro. Yawwa, thank you very much, nagode Zainab. Talaucin nan shine yake kawo wannan abubuwa. Domin ina ganin kaman in kowa ya samu abinci yana ci yanda ya kamata, sannan bara a je ana rigima da juna ba.
Gwamnonin jihohi da 'yan majalisun tarayya da na dokoki su ne ke kusa da jama'a da suke zama matakin farko na sharewa talaka hawaye. Abdulmajid Lawal, waziri dan siyasa a Jos, yace lokaci yayi da shugabannin da talakawa suka zaba su yi musu adalci.
Su kaman gwamnoni da 'yan majalisu na wakilai da na dattijai da na jihohi sun fi kusa da talakawa, kuma duk wasu bukatu da sanin halin da talaka yake ciki, ina ga in ba su sani ba, to babu wanda ya kamata ya sani. Shi yasa in kika lura koken da ake yi ko da a kananan hukumomi da kuma karkara, yawanci su yake isarwa. To fatanmu shine cewa su ji tsoron Allah, kuma su san cewa akwai nauyi da Allah ya daura musu a kan su wanda zai tambaye su akai, shine na farko. Sannan na biyu, su yi wakilci da tuntuɓa da bibiya, saboda ko yanzu koken da muke yi da kalubalen da muke ma shugaban kasa shi da cewa wannan abu na cire tallafi, ai ba a yi tuntuɓa isasshiya ba. Inda an yi tuntuɓa isasshiya, za mu ce ko da a ce suna da hujjoji da za a cire tallafin nan, to ya kamata a ce an fitin abubuwa, an sanya abubuwa waɗanda za su rage raɗaɗi na cire wannan tallafi. To kawo kuwa ba mu da waɗanda muke ganin suna kusa da gwamnati da suka wuce gwamnoninmu da kuma irin wakilanmu da muka tura su wakilce mu a jihohi da kuma birnin tarayya. Tsaro ya hana mutane manoma su je su yi noma. Gashi dai ana cewa gwamnati ta yi kokari wajen dawo da mutane a yi noma, to amma kuma yanzu kana da gonarka ba za ka iya zuwa ka je kai ba saboda rashin tsaro. Ga hawa na kayan aikin gona. To saboda haka lokaci ne na kalubale, lokaci ne da mutane gabaki daya sun rikita. Kuma fatanmu shine cewa shugabannin da Allah ya kawo su kwantar mana da hankali, ba sai abubuwan da za su tar mana da hankali ba. Ita gwamnatin tarayya kullun tana magana cewa tallafin nan da ake bayarwa yana zuwa a jihun masu hannu da shuni da manya-manyan 'yan kasuwa. To amma abin da zamu tambaya shine cewa su shin gwamnati bata san wayannan 'yan kasuwan bane? Man nan an san inda ake hako shi, an san inda ake tace shi, in an tace shi an san inda ake kawowa a siyar. Ta ina trillions da billions inda suke cewa yana shiga hannun manya-manya 'yan kasuwa da kuma jami'an gwamnati da wasu? Shin gwamnati ba za ta iya dakile wannan ba? Anya ko gwamnatin da ba ta iya takile inda kuɗin ne yake zuwa ba za ta iya sarrafa kuɗin ta kai shi wani waje kuma ta kare shi? To ni ana wa tunanin sai ina ga gwamnatin fa da ta kasa dakile almuhadanan da ake yi da tallafin kuɗi na billions of naira a wata ɗaya, ana magana 400 million biliyan 400. In har ko za ta iya dakile wannan ba, to wallahi ko ta canja mu wannan kuɗin akala ma ba za ta iya lura da su, ba za ta kare wa 'yan Najeriya wannan dukiyoyin ba. Saboda haka ni na fi kallon abin ma so kiburutu ne. Gwamnatin da ba za ta iya kare rayukan 'yan Najeriya ba, gwamnatin da ba za ta iya kare makarantun 'yan Najeriya su je su yi karatu, matasa su yi karatu ba, kullum ana yajin aiki, asibitocin mu ba su aiki, to dukiyoyin mu ma ina ga kamar akwai kasawa na gwamnati. Kisa koda ta ce mana za ta yi kokari ta sarrafa waɗannan kuɗaɗen a zo a yi gina abubuwan more rayuwa da su, to ni ina ga ai akwai sauran kuɗaɗe da ake generating a ƙasa wanda ya kamata a ce an yi wannan ayyukan na more rayuwa ba a yi ba. Me yasa dole sai a tallafin nan ne kadai za a iya aikin more rayuwa? Wato wani yanayi ne za mu shiga Hajiya Zainab da zai nuna mana cewa in aka yadda wannan tallafin aka cire shi, gwamnatin tarayya za ta samu ƙarfi ya zamanto duk wani sassa rassa na gwamnati ba wanda ya kai gwamnatin tarayya ƙarfi, saboda tana da kuɗi kuma za ta sarrafa shi yadda ta ga dama 'yan siyasa su more ba tare da an bi kadin iya aka sarrafa wannan kuɗaɗe ba.
Abdulmajid Lawal, waziri ɗan siyasa a Jos. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya yi alƙawarin haɗa kan al'ummar jihar ne.
Shirinmu shi ne mu yi iyakacin ƙoƙarinmu domin mu kawo zaman lafiya cikakke a ƙasar Plateau, mu mai da yadda za mu ɗinka Plateau, mu zama 'yanwanan juna, muna ƙaunan juna, ta haka ne da don Allah za mu bunƙasa arzikin ƙasar domin mu fidda kanmu a cikin talauci, domin yadda ake lissafin Plateau a cikin ƙasashe matalauta bai dace ba. Saboda haka ba ruwanmu da bambancin addini da ƙabilanci da duk koma, yanzu mun gama siyasa, mun gama sha'anin zaɓe, rabe-raben zaɓe, yanzu mun shiga fannin gwamnati. Saboda haka gwamnatin ba na party ɗaya ba ce, ba na PDP ba ce, na kowane ɗan Plateau. Saboda haka za mu iyakacin ƙoƙarin domin mu tafi da kowa.
Gwamnan jihar Plateau kenan Caleb Mutfang. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, kada shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Shirin nan zai fara ne da taya 'yan gida Najeriya bisa nasara da kungiyar ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 ta samu a kan ƙasar Argentina a gasar ƙwallon ƙafa na duniya da ke gudana a ƙasar Argentina. Sannan zan kawo muku tattaunawar da nayi da Malam Abbas, wani ɗan jarida kuma wakili a hukumar gudanarwa a hukumar ƙwallon ƙafa ta jihar Bauchi, kan dalilan da ya sa a yanzu harkokin wasanni a jihar ta Bauchin suka taɓarɓare. Kafin hirar tamu, za a ji cewa kungiyar ƙwallon ƙafa a Najeriya, wato Flying Eagles, ta doke ta ƙasar Argentina mai masaukin baki da ci 2-1 a karawar da suka yi a daren jiya Laraba. Da wannan nasarar ya ba ta kaiwa ga shiga zagayen na kusa da ƙarshe, wato quarter finals. Sauran ƙasashen da suka fafata a daren jiya sun hada har da ƙasar Ingila da ƙasar Italiya. Da ƙasar Italiyan ta ci ta 2-1, a yayin da ƙasar Brazil ta doke ƙasar Tunisia da ci 4-1, sai kuma ƙasar Colombia ta zurara ƙwallaye 1-1 har guda 5, a yayin da ita Slovakia take da guda. Sannan kuma fafatawar da za a yi yau, ƙasar Gambia da ƙasar Uruguay su ne za su haɗu, sannan kuma ƙasashen Ecuador da ƙasar Korea su ma za su gwada ƙwanji. Yanzu kan zan gayyato Malam Abbas Gungura, ɗan jarida, ya gaya mana abubuwan da ya sa sunan jihar Bauchi ke neman ɓacewa a harkar wasanni. Malam Abbas, bismillah.
Zahirin gaskiya a harkar wasanni a yanzu nan 'yan Bauchi ko kuma 'yan sport ko kuma mun da muka daɗe muna bin harkar wasanni a jihar Bauchi, mu ji mu kira sunan Bauchi yanzu nan a cikin hidimin wasanni, har ma kunya muke ji. Saboda yadda ake tafiyar da hidimin wasannin a Bauchi, wato abin ya lalace.
Wannan al'amari ya shiga ina ne ya faru?
Akwai factors na ɗaya, akwai sakaci na gwamnati.
Sakaci
na gwamnati, babu abin da ya daga sunan gwamnati kamar wannan wasannin. Ka ga ƙwallon ƙafa, ka ga wannan handball ɗin nan, ka ga wannan basketball ɗin nan, kai a da muna da associations a Bauchi sun kai guda 20, a da ma kenan guda 28, a duk wannan a shiga takunan a duk lokacin da ka je stadium da yamma sai ka je sai ka san wanne ne tafi ne cika don gudun attraction din matasa ya zama sana'a yanzu sannan kuma gone ta ce siyasa a ciki kai ka cire maganar wannan dan fajira ne wannan ba ta dan fajira ba a'a ba wanda za a ja dauko shi saboda ya bada gudumawa ya bada guduma a hidimar siyasa a dauko shi bai ma sai hidimar ba a zo a bashi har kuma idan za a zo lokacin za a nada director na sport ya ta zo wannan duri ne wanda is a professional abu sai abi tsari na yadda ake tasowa daga system din a waye ya take da kai ba ya head of planning ya wane ne ya tashi ko har ya grow ya kai wannan matsayin a dauka a bashi wallahi wallahi ayu babu association guda daya abuto ne is functional ma yanzu sai Abubakar ta babu zai ba ya zama abin tausayi filin ka je gani yanzu ka je filin basket ko volley ko handball ko filin table tennis ko abin wallahi zai daga wal haka yanzu za ka je filin kwallo daga har kafe 10 na dare gurin hiren kenan wajen yi amma yanzu wannan glamour din babu
mallan Abbas gungura kenan da bayanin tabarin harkokin wasanni da kuma hanyar da yake ganin za a bi domin mai da martaban wasanni a jihar Bauchi Abdulluha Muhammad wayar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baban leda tashin muhimman kanin labarai.
Kasar Pakistan ta faɗa yau Alhamis ɗin nan cewa an kashe sojojin ta biya lokacin da wani gungun 'yan ta'adda ya kaima wani ofishin tsaro da ke kan iyaka da Iran hari. A wata sanarwa da rundunar sojin ƙasar ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar Kerch da ke lardin Baluchistan. Sanarwar ta ƙara da cewa sojojin Pakistan sun mayar da martani da dukkan makaman da suke da su tare da fatattakan maharan a wani kazamin faɗa da ya biyo baya. Amurka ta sanar da sanya takunkumin kare tattalin arziki da tafiye-tafiye a yau Alhamis kan manyan da ke karya yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan da ta sanya takunkumin kan biza da kuma yanke hanyoyin samun kuɗi ga rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa-kai na RSF. A cikin wata sanarwa da mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jack Sullivan ya fitar ya ce duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a halin yanzu ana ci gaba da tashe-tashen hankali marasa ma'ana a faɗin ƙasar wanda ke kawo cikas wajen kai agajin jin kai da kuma cutar da waɗanda suka fi bukata sosai. Wata kota a ƙasar Senegal yau Alhamis ta wanke Usman Sonko kan zarginsa da laifin fyaɗe amma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 2 a gidan yari saboda laifin gurɓata tarbiyyar matasa da hana shi shiga zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa a yanzu. Sonko mai shekaru 48 da haihuwa shugaban jam'iyyar PASTEF Patriot ya ci gaba da cewa tuhume-tuhumen na da nasaba da bita da kullin siyasa. Jami'an Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan babban birnin ƙasar Kyiv ya kashe akalla mutane uku tare da raunata wasu 10. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta kaɗo makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda 10 da Rasha ta harba. Jami'an gwamnatin Ukraine sun ce tarkacen makaman masu linzami sun lalata gine-ginen gidaje, asibitoci da kuma bututun ruwa.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da asuba ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email ta sashen Hausa @voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Dadi Balawaye da ya haɗa shirin, Sulaiman Muni Barma ke cewa mu kwana lafiya.